بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahaliccinmu mai kowa mai komai, wanda ya ja kwananmu da rayuwarmu da numfashinmu zuwa wannan wata mai albarka. Allah, mun gode maka. Rabbana wa lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, hamdan yaliku bi jalalika wa 'azimi sulthanik. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan babbar ni'imar da ya mana ta kasancewar mu rayayyu waɗanda suka bude ido suka ga suna da rai a wannan yini mai albarka, yinin ɗaya ga watan Ramadana, hijiran manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1447, wanda ya daidai da 18 ga watan Fabrairu kenan, ko shekara ta 2026. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka a markazu Abdullahi bin Abbas, wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria, domin kara raya waɗannan kwanaki masu albarka, kwanaki masu daraja, kwanaki na musamman, kwanakin watan Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da zubewa a gaban shi cikin ƙanƙan da kai da neman agajinsa, Allah ya tausaya mana ya yarda da ayyukanmu. Allah, kamar yadda ka ja kwananmu zuwa wannan wata mai albarka, ka ƙaddara mana aikata ayyukan alkhairi a ciki tare da neman yardarka kai kadai. Idan ko mun aikata, Allah ka azurta mu da samun karbuwa. Kafin mu ci gaba da shimfiɗa da bayanai, akwai rashe-rashe da aka yi da yawa waɗanda ba za ka iya ƙididdige su ba, tunda idan za a yi la'akari da rashe-rashen, tunda wannan majalisi ne na Ramadan, kaga sai mu fara la'akari da waɗanda muka rasa tun daga Ramadan da ya wuce, to sai na za ka iya ƙididdige su. Wannan zai taimake ka, bawan Allah, ka ƙara tuno da ni'imar da Allah ya maka. Su waɗancan da suka tafi, laifin me suka yi? Suka tafi, ko aka tafiyar da su? Kai kuma wace nagarta ce da kirki suka bayyana a rayuwarka, aka ga cewa ba za a ɗaga maka kafa? Ƙila ma kana hararo waɗanda kai ka san a ma'auni na nagarta sun fi ka, amma suka tafi. To, in ka fahimci wannan, sai ka ƙara zage damtse da himmatuwa wajen shuka alkhairi da amfani da damar da Allah ya baka. Amma a nan kusa akwai saurayi ɗan uwa takwara, kuma Aljamil kenan, ko saurayi da ya shahara da alkhairi da ƙoƙarin neman na kai da ƙoƙarin rufa ma kai asiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa kwanakin baya ba da daɗewa ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gafara, ya haskaka makwancinsa, ya daɗa ayyukansa, ya haɗa mu da shi da sauran ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a jannatul firdaus. Bayan haka akwai roƙon addu'a, roƙo na musamman bawan Allah yake so a sanya shi addu'a kun san kowaye wannan toni ne ko ba za ku mun addu'a ba akwai injiniya Muhammad Kabir wanda ya gabatar da jawabi wanda su ne waɗanda suke tsaye akan gudanar da shirye-shiryen wannan tafsiri so matarsa ba ta da lafiya akwai bukata ta musamman a ƴan uwa mu sanya ta a cikin addu'o'in mu Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya Allah ya sanya jinya ta zama ta kafara ya Allah dukkan ƴan uwan mu na kusa da na nesa da sauran musulmai waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya akramakallah ajiye da mu Qur'ani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما ينكون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
الله يسلم يا مواجه كيسو جزاكم الله خيرا الله يكار البركة على عثمان الله يجيك المنك بأتاة حسكة مكون شنسو jama'a daga cikin abubuwan da ya kamata mu ambata kafin mu ci gaba da shirfudar mu shine mu yi kokari iyakan yin mu ne ne ya da halartar wannan majalisi gashi na ga al'umma an haɗu cikin shauki cikin annashuwa cikin tarsashi to mu yi kokari mu nemi yardar Allah Ibn al-Qayyim rahimahullah yana cewa da yawa daga cikin mutane sallarsu takan fara samun inganci ne tun daga fitowarsu daga gida me alaka fitowa daga gida da kuma sallah ai ban shigo masallacin ba Allah ya kwanta mala a'a sai yake cewa abinda zuciyar ta cika da shi irin tafiyarka duka suna tasiri in ka zo ka tabbata sallah ka shiga sallah wajen samar da kushuri da kusanci to sai na aro wannan maganar kai ma fitowar ka da abinda zuciyarka ta cika da shi na fito domin in ji maganar Allah in ji kaza in ji kaza in nemi sani na addini in amfana da abinda zai taimake ni wajen bin Allah karka fito dan wani ne karka fito dan kaza duka waɗannan ba su ne ma'auni ba ka zo dan maganar Allah ka zo domin ka raya zuciyarka ka raya lokacinka da wani abin da zai taimake ka wajen bin Allah da haskakuwa da hasken maganar Allah idan zuciyarka ta cika da wannan to idan ka zo zamanka a majalisin zai sha babba saurarenka zai sha babba sannan abin da za ka rike a matsayin guzuri da za ka tafi da shi shi ma zai sha babba saboda me ka san da wace manufa ka fito saboda haka wannan ina so ta zama magana mai wanda amanta da ƙararrawanta za su rika mai netuwa a kunnuwanmu lokacin da muke fitowa lokacin da muke zama a majalisi ko kuma idan an tashi Allah ya azurta mu da neman yardarsa shi kaɗai Allah ya yarda da ayyukanmu mun saba duk shekara duk sanda za a fara tafsiri mukan ɗan yi wata taƙaitacciyar shimfiɗa bayan bitar bayan gaje ko kafin bitar ko kafin bitar abubuwan da suka gabata ko majalisin ƙarshe na karatu ayoyin da aka tsaya a kansu to mukan ɗan yi shimfiɗa da hanyoyin da mai azumi zai ci ribar waɗannan kwanakin masu daraja tare da ɗan ambato kaɗan ko da kaɗan ne na martabar Qur'ani domin ka san martabar majalisin da kake zaune ko kuma ayoyin da kake ji na Qur'ani ka san irin yadda ya kamata ka ɗauke su da yadda ya kamata a ce sun samar da tasiri a cikin zuciyarka daga nan sai mu sadar da wannan mu haɗe da inda muka tsaya a karatu kamar yadda na ambata a baya ka buɗe ido ka ganka kana da rai har yanzu kana da numfashi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ni'ima ce wacce Allah ya zaɓi wasu daga cikin bayinsa yake musu dalili saboda kwanakin da aka ɗiban musu ba su ƙare ba waɗanda kwanakinsu suka ƙare sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ku tashi ku tattara naku naku ku koma ku bar duniya ku koma ga mahaliccinku to idan ka fahimci wannan ko fahimtar wannan zai taimake ka bawan Allah wajen amfani da damar da kake da ita yanzu akwai wani ɗan uwanka akwai wata matarka akwai wani mahaifinka akwai wani ɗanka wanka ƙaninka ko ma waye da yake neman damar ya ce astaghfirullah amma bai da wannan damar saboda kalmominsa sun tare a duniya kuma ya bar rayuwar sa to kai yanzu ba wai ka ce astaghfirullah din ba ka ce ma astaghfirullah kuma a cikin ramadan din astaghfirullah a wajen ramadan ya sha bambam da astaghfirullah a cikin ramadan kamar yadda nafila raka'a biyu a cikin ramadan ta sha bambam da nafila raka'a biyu a wajen ramadan kamar yadda sadaka a cikin Ramadan ta sha bamban da sadakar da ba a cikin Ramadan kamar yadda ciyarwar da aka yi a cikin Ramadan ta sha bamban kamar yadda zumuncin da aka yi kamar yadda aya ɗaya da aka karanta aka fahimce ta duka waɗannan da sauran ayyukan alkhairai to kimarsu da martabarsu da darajarsu suna da fifiko idan ba a cikin Ramadan aka yi su ba kamar yadda muke sani ayyuka suna ƙara martaba da ta sanadiyar dalilai da yawa ayyuka sukan yi martaba su ƙara daraja li sharfil makan saboda darajar waje kamar kai nafila raka'a biyu a Ka'aba ko a Makka ko kai nafila raka'a biyu a masallacin manzon Allah ko kai nafila raka'a biyu a Baitul Maqdis ko kuma ka tashi ka je masallacin gobe kai ziyara kaga sharafu al makan daraja waje ne haka nan ta'zumu al a'mal wa tashruf bi'idami wa sharafi al zaman kwan abin nan ayyuka suna ƙara martaba da kima saboda ne saboda darajar lokaci kamar darajar wata ramadan da ke kamar darajar lokaci cikin dare sulusun laila a sulusun laila a ce ko misali a za ka iya cewa to dan abin nan yanki ƙarshe hukun ƙarshe na kasan ƙarshe na dare kuma a cikin watan ramadana kaga an hada tsakanin martaba da kima guda biyu ke to idan da za a samu ga shi dare abin nan ƙarshen dare sannan kuma a cikin watan ramadana sannan a garin makka kaga an samu sharaful makan wa sharafu azzaman sannan ayyuka suna ƙara kima jama'a wani lokaci ta sanadiyar ko idan aka yi la'akari da mai aikata su mai aikata aikin ta wani bangare tsabar ikhlasi in yi tumbatsa to sai aiki ya ƙara daraja da martaba ko da ƙarami ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin mutane zai yi sadaka da ƙwayar dabino idan ya yi don Allah Allah ya karɓa Allah zai ci gaba da kula da wannan ƙwayar yana ba ta daraja da kima har ta kai nauyin dusa kuɗi saboda me saboda ikhlasinsa haka nan ayyuka suna ƙara kima da martaba idan masu aikata aikin suka yi ƙaranci wannan yana daga cikin dalilin da yasa sallar dare take da daraja saboda ƙarancin masu yinta ko kuma saboda wahalar da ake samu kafin a yi za ka yaki tabbaci ne da jin daɗi ka tashi ka aikata wannan ibada mai daraja a takaice ka gane cewa wannan damar da kake da ita dama ce kai ko murmushi kai a lokacin da yake da kima da martaba yan sabon banda wanda ba haka ba ga wani can hanyar murmushi ka gara ba amma ka yi don Allah shi yasa bayan Allah na gari suke wata addu'a sai su rika cewa Allahumma kama mananta alayya bi bulughi ramadan fa munna alayya bil qabul Allahumma kama mananta alayya bi bulughi ramadan fa munna alayya bil qabul ya Allah kamar yadda kai min kyauta gamo da katar kai min agaji na yin arba da ramadana wannan kyauta ce da darajarka to ya Allah kai min kyautar karban ayyuka mana din samu a karba wannan lafazin idan kai kalle shi zaka ga cike yake da ibtihal da i'tiraf da sana Allah sannan da roƙon Allah akwai zubewar zuci akwai yarda da cewa Allah ya maka ni'ima akwai kuma yabon Allah a kan kyautar da yake wa bayansa sai kuma kamar rince ya Allah a taimake ni a karɓa babu abin da Allah yake so daga bawa Allah ya kalli zuciyar bawa ya ga ta cika ta tumbatsa da zubewa a gaban shi da ƙanƙanta kai da nuna cewa kai ba kowa bane, da raina aikinka, da roƙo da begen a tausaya maka a karba. Idan bawa zuciyarsa ta siffanta da wannan, to Allah yana kallon ayyukansa kallo na musamman, kallo na kimantawa, ke yadda shi yadda mai aikin yake tunani. To kuma duk mutumin da Allah ya azurta zuciyar shi da wannan dabi'a ko wannan siffar, to ba yadda za a yi riya ta farauci zuciyarsa balle tana ta ci galaba, saboda zuciyar an cika sasanninta da ganin girman Allah da mantawa da kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa a wannan gabar, kamar yadda makarantar Ramadana take koyar da mu abubuwa da yawa, to daga cikin manya-manyan karatuccikan da muke samu a wannan makaranta ta Ramadana, ƙara cirke zukatanmu da tirsasa su su nemi yardar Allah shi kadai a dukkan cikin ayyukan da muke aikatawa. Daga cikin wasiyar da ake yi a cikin waɗannan kwanakin masu daraja shi ne, duk wata ƙofar alkhairi da Allah ya buɗe maka, to yi ƙoƙari ka shiga ka rubuta sunanka a daftarin wannan ƙofar. In ka riƙe wannan ƙa'idar, wato za ka yi wa mutane wayau da yawa a ƙarshen Ramadan. Kar ka bar wata ƙofar alkhairin da za ka iya shiga kuma a ce ka bar baka shiga ba. Suwaye suka shiga kofar sallan dare, to gashi ka shigo. Suwaye suka shiga kofar ciyarwa, ka shigo. Suwaye suka shiga kofar zumunci, ka shigo. Tilawa, addu'a, kaza, ka komai la taqiranna min al-ma'ruf shay'an, komai kankantar aikin alkhairi, to kai kokari ka ga cewa ka shiga wannan kofar, ka rubuta sunanka fi kitabin la yunhawa la yubadda. In ka yi kuma Allah ba zai goge ba, inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Ko daga cikin ƙofofin alkhairai manya, ƙofofin suna da yawa, amma jima'u tilkumul abwab, matattaran waɗannan ƙofofin a babin ibadoji, to akwai abubuwa guda uku ko hudu waɗanda su ne jagorori, kuma suna daga cikin abubuwan da duk wanda ya nazarce su a cikin watan Ramadan, to hakika ya ce riba. Abu na farko shi ne al-dhikr bi mafhumihi al-'am, kamar yadda muka sani, idan aka ce ambaton Allah yana da mafhumul khas da mafhum al-'am. Me al-mafhumul 'am? Mafhumul 'am shi ne duk abinda ambaton Allah ne. Kaga karatun Qur'ani ya ce sallama wa aqimis salata li dhikr, shi ma dhikrin ya shiga, ko kaga al-mafhumul 'am ce mafhumul 'am. To idan ka fara da mafhumul da keɓantacciyar ma'ana da gamammiyar, keɓantacciyar ita ce ka ce astaghfirullah, ka ce subhanallah, ka ce alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, da makamantansu. Gamammiyar ma'ana ita ce duk abinda kunici da shi, abinda Allah yake so ne ya yi da shi, kuma ya ambace shi a matsayin ambacensa. Kaga Qur'ani shi ne jagora a wannan babu. To da zikirin gamamme da zikiri ke bantacce, dukkansu ina su ake so su kai ka? Ina ake so su kai ka? Kusanci zuwa ga Allah, su kusantar da kai zuwa ga Allah. To idan kuma ana so a samu kusantuwa zuwa ga Allah, sai an yi su da siga da siffar da ake so. Shi yasa malaman tafsiri suke cewa fadin Allah subhanahu wa ta'ala, kai nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran, yana tabbatar da wannan zikirin mafhumul am da mafhumul khas kai musabbihaka tasbihi Musa alaihi salam yake cewa ya Allah a hada ni da dan uwana Harun kaza kaza zai taimake ni kaza kaza kuma ya karfafe ni kaza da sauran su Harun akhi usjud bihi azri wa nasbiku fi amri zai ce mene kai musabbihaka kathira sai ce mene wa nadhkuraka ya Allah da mun yi maka tasbihi da yawa daga cikin fa'idoji a nan a ce abokinka ka nemi abokin da zai taimake ka wajen bin Allah matarka ka nemi matar da za ta taimake ka wajen bin Allah mijinki ki nemi mijin da zai taimake ki wajen bin Allah sai ya ce wa nadhkuraka ya Allah mu ambace ka da yawa to shi nusabbihaka ba an ambato ba tasbihi ambaton Allah ko in wannan ayar ita ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa dhkur rabbaka kathiran wa sabbih bil ashi wal ibka to kaga sai ya zama na wancan wa dhkur rabbaka kathiran al am ce sannan wa sabbih bil ashi wal ibka al khas ko kuma ma'ana ta biyu ka ce a'a an ambaci zikirin ne gaba daya sai kuma nan aka ambaci wuraren da ya kamata a ƙara mai da hankali wajen ambacin musamman lokacin da yanayi ya canza rana za ta faɗi ko kuma rana take ketowa Allah a taƙaice dai kai ka kula da al-zikr bi mafhumaihi al-am wal khas ka kula da karatun al-Qur'ani ka lazimci al-Qur'ani kuma idan aka ce karatun Qur'ani kada ka ce ai sai su arama malam Usman ke kai ma alarun ma ne daidai abin da Allah ya baka mun fahimta ba wanda yace sai ka sauke Qur'ani gaba daya abin da ka iya kai mun fahimta amma dai a samu zumunci a samu kusanci idan aka samu saukewa fa bi hawa ne ba daya biyu uku har biyar har bakwai ga waɗanda suke da himma sosai mun fahimta da na ambace a maganar saukar nan sai na tuna da wani kuskure da wasu daga cikin bayan Allah suke yi kuma a irin yau ya kamata na faɗa ya gangaro ya zo izifi saura izifi biyar ko goma ko sha biyar ya sauke karatun da yake yi Ramadana yana shigowa sai ya aje sai ya ce bari ya dawo farko wadin ya kirga adadin sauka a'a ma haka da turatu ya sa ado ibn ba haka yake a'a ka karasa wannan ai ba adadi da yawa kake nema ba dan Allah kake yi domin ka sauka gama wannan to da haka ka sauke kila akwai wata malala da kyauta da wani kundi da za a rubuta sunanka ana jira ka kai kai kuma ka haramta ma kanka ka ce bari in faro da mutum mun fahimta so da haka ka tsora izifi biyar ka sauke tilawarka da ka gangaro sai aka ce yau ɗaya ga wata biyu ka so irin wani ka so sai gobe ne da yawa daga cikin mutane sun so a ce sai gobe ko to irin ka so din ka dan karasa wani abu to gashi kwazar to aka karasa sai ka ɓangaren abin da ya shafi ko mu cike wannan kafin mu ci gaba alaƙar Qur'ani da Ramadan alaƙa ce bayyananniya amma babu abin da yake bayyana alaƙar Qur'ani da Ramadan kamar abubuwa guda biyu manya akwai fiye da haka amma su ne jagorori abu na farko saukar da Qur'ani a cikin Ramadan shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an kuma wani abun mamaki idan ka duba yadda aka jero ayoyin azumi aka ce mene kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون سي اكا تي مين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أسلم مجانا إذا كتر الجملة الاعتراضية شبود سوق القرآن أسلم مجانا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان كذاك أسلم مجانا كوكما فمن شهد منكم شهر رمضان فليصم فما شاكت شهر رمضان domin a isar maka da sakonnin da ke karkashin ambatan saukar da shi a cikin Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan aka ce ku azumci watan Ramadan wannan wata mai daraja mai alfarma da albarka da kima wanda saboda kimar sa aka zabe shi aka fifita shi akan sauran watanni da saukar da mafificin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da aka gama wannan sai aka dawo da maganar azumi domin ka gane ita wannan jumlar da ta yi magana akan saukar da Qur'ani a cikin Ramadan saƙalo ta aka yi domin ka gane martabar watan sannan kuma ka gane alaƙa tsakanin watan da Qur'ani mun bayyana abu da biyu da yake ƙara tabbatar da alaƙa ta kai tsaye tsakanin Qur'ani da watan Ramadan shine abin da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi amaliyan practically a aikace kowanne watan Ramadan Jibril alaihi salam yana zuwa su yi tilawar Qur'ani tare amma a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wabaji sai suka yi har sauka so biyu anan akwai fa'ida ashe ana so kwanakinka suna karewa ne kana ƙara kusantar Allah ayyukan alkhairanka suna ƙaruwa ba kwanakinka na karewa kana shagala da happy birthday ba kwanakinka suna karewa kana ta rikicewa da rudewa a kan sekatanar duniya ba kwanakinka suna karewa a duniya kana ta tunanin ya za ka kara fada a gidanka ba in an gafarta malam ka fada a gida da albaitin wasa yana da kyau amma ya kasance fada a gidan ta taimake ka wajen bin Allah duk wani abin da kake gani na kayan morewa da kayan alatu na duniya an samar da shi ne domin ya zama maka tsarin da za ta kusanci Allah to ka turbine shi a bayan ka saka dangwamar da shi ya zama maka matsiya ko dokin da za ka sufana ka kusanci Allah shi ke na fata muku yanzu saboda haka manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sauka so biyu tare da Jibril alaihi salam a shekarar karshe ta rayuwarsa a bayan ka so kaga wannan alaka ta kai tsaye kenan tsakanin Ramadan da Qur'ani mu dawo al-dhikru bi mafhumihi al-khas yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala karkai sakaci da yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan kwanakin idan so samu ne ka yi ƙoƙari ka rage yawan kalmominka na magana ka kwaba makwafinsu da yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kana zaune ana fira ana tattaunawa kana yawan kana yawaita ambatan Allah ba tare da kowa ya sani ba sai ka more ka samu guzuri mai tsada idan karshen Ramadan ya zo inda za a bayyana ayyukan mutane sai wasu daga cikin mutane su ce wannan yaushe ya samu lokaci ya irin wannan aikin to ba kuma wannan bane a iya tsabar iya tattalin lokaci ne da amfani da damar da Allah ya baka mace ce ke kina girki kina cikin kitchen kina tasbihi kina zikiri kina fera dankali doya ko me kina zikiri kina ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to sai a samu haskakuwa da hasken da zuciya take haskakuwa da shi ne waye na yawaita ambatan Allah kar ka manta ibadar azumi da kake yi rage cin abincin da kake kai ai wani profit abin nan wani mataki ne ko wani process wata hanya ce da ake so ka bi domin a tsarkake zuciyarka sai ake so ka rage cin abinci to idan abincin abinci ya ragu jiki zai zama bai da nauyi da kasala wajen a tashi ai sallah ai kaza ai zikiri da sauransu to ita kuma zuciya sai ya zama na fikafikan da za ta samu ta ƙara shillawa sararin samaniya shine waɗannan ambaton Allah da sauran abubuwan da za ka iya cewa su ne kayan aiki waɗanda za su matsar da ita kusa da Allah subhanahu wa ta'ala idan kana so ka gane bambanci tsakanin azumin da a cikinsa akwai yawaita ambaton Allah da yawaita karatun Qur'ani da wanda ba haka ba ko da a zahiri an yi azumin kuma an karba to misalin su kamar mutumin da yana jin yunwa ne misali sai aka kawo masa shinkafa da miya ya ci abinci ya sha ruwa ya koshi ya ci abinci ko bai ci ba to shi kuma ɗayan da ya tashi zai ci abinci abu na farko da aka fara kawo masa sai aka kawo masa kayan marmari ya ci furoti ya sha ya buɗe hanyoyin jini ko hanyoyin hanji kai abuwa bayan ya gama da mintoci sai aka kawo masa sub mai ɗan zafi aka ce ga wannan ka ɗan kurɓa da ya gama kuma sai aka kawo masa ɗan salad aka ce to ka ci wannan sannan sai aka kawo miyan kosa aka kawo abinci bayan ya gama sai aka ɗan kawo mai ɗan kayan zaƙi ko ya ɗan sha can kuma sai aka ce ga shayi dukkan su biyun nan sun ci sun koshi amma kai ka san farkon bainar koshai ne in sa a tare bambanci tsakanin koshin guda biyu duka sun koshi amma wannan koshin shi daban wannan koshin shi irin na yan aljanna ne ko kullama rizqu min hamin tamaratin rizqan ko sannan wa lahmi tayrin mimma yashau kaza da sauransu saboda haka waɗannan wasu sinadarai ne da suke ƙara ma ibadar ka ta azumi kima da martaba saboda haka kar mu tsakaci Allah ya samu dace abu na gaba daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci da yake da matuƙar muhimmanci mu kula da shi a wannan wata shine kar mu tsakaci wajen sallah idan ka lura ka wuni baka ci ba sai aka ce kuma cikin dare ka tashi kai sallah inda a lissafin ɗan adam ne wanda ya wuni bai ci ba ya gaji da rana da daddare ne ya kamata ya yi sai ta bacci to amma ba haka lissafin yake ba sai ake so a ce maka ai wannan azumin da ka yi ka taka matakala ɗaya ce matakalar gaba tana buƙatar ka zama very light jikinka ba nauyi kafin ka taka matakalar gaba saboda haka rage cin abinci sai ka taka matakalar gaba wajen yin sallah ce sai yasa da shi kana da siyamu Ramadan kana da kuma qiyamu Ramadan mun bayyana saraka kar mu sakaci da sallah daga ran da aka ce an ga watan Shawwal zaka ji ka fara cizon ya tsaro yanzu inda za mu tambayi kanmu ina gajiyar ramadanin da ya wuce a jikinka yanzu a ku yi ƙoƙari ku ɗan nuna mana mana ina take ba wanda ya sauka sau biyu da wanda ya karanta shafi ɗaya ina bambancinsa yanzu ya za ka dube shi ka ga wahalar ka ramadanin da ya wuce ya wahala ga shi har yanzu muna ganin alama amma mene da habar zama waftallajin roro wa tabbatar ajiyar lada ya tabbatar ajiyar saboda haka da zarar an ce an ga watan Shawwal kana jin daɗi da murna wani tukabbiru Allah ala ma hada ku ko amma kuma wallahi za ka ji ana sarka daɗin da wani damuwar ina ma da ka dan karasa kaza ina ma da kai kaza ina ma da kai so kana da wannan damar yanzu kafin ta ku kuce abu na gaba mai matsakar muhimmanci a wannan wata mai albarka shine kulawa da addu'a kulawa da addu'a waɗancan ayoyin da muka ambata na ayoyin azumi kamar yadda aka ambaci saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan to an ambaci addu'a a daidai lokacin da ake magana akan azumi wa in tukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun sai allah ya ce ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashkurun sai aka ce ne uhilla lakum laylata as-siyami rafatu ila nisa'ikum sai aka koma magana akan azumi har wasu daga cikin malaman balagan qur'ani suke cewa wannan ayar da allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb aya ce da take magana akan addu'a ko ake cewa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam idan bayinka suka tambaye ka irin wace hanya za su bi su isar da bukatunsu da mahallicinsu waye mai share musu hawaye ina za su maraidaice domin su samu mafita akan matsalolinsu fa inni qareeb ni kusa nake da su ujibu da wata da'i da da'an ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni to sai suka ce in ka lura ana gama wannan aya sai aka ce uhilla lakum laylatas siyami rafathu an halatta muku a ganaran ramadan ku kusanci iyalanku amma banda a ranar ayyina to sai suka ce wannan wani za su alka ibadi din ta fi kusa da yinin ne ko dare ta fi kusa da yini ne saboda ibadar azumi saboda haka addu'ar mai azumi a yinin azumi tana da kima saboda ya yi talabusi da ibadar azumi mun fahimta saboda haka azumin da ko yinin azumin da a cikinsa an karanta Qur'ani an ambaci Allah an yi addu'a to wannan azumin ya fi kima da martaba fiye da azumin da ba a yi bai samu wannan gata ba ina fata mun ga abu na gaba mai matuƙar muhimmanci wanda ya kamata mu kula da shi a wannan wata shine ka kula da tsarkin zuciyarka wanda wannan jagora ne ka waiwayi zuciyarka bawan Allah me yake cikin zuciyarka na datti da dabalgwale waɗanda suke ɓata alaƙarta da Allah yi ƙoƙari ka wanke su saboda daga cikin manya-manyan darussan da ake so ka samu a watan Ramadan shi ne tsarkakuwar zuciya kamar yadda wani mai hikima yake cewa a tara Ramadanu mazra'atul ibadi li tahhiril qulubi min al-fasadi fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattaqihu ila al-ma'ad yake cewa makarantar Ramadana gata nan an buɗe ta amma fa wannan makarantar in an shiga shuka ake yi mazra'atul ibadi shuka ake me ake shukawa a yankin alkhairi idan aka yi shukar idan ta fito me take bayarwa da tahhiril qulubi min al-fasadi tana tsarkake zukata ne daga dattin da suke kunshe da su ko suke kunshe da shi fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan saboda haka ka kula da haƙƙin ramadana ta bangaren kurici kar kai kurici da abin da zai yakici martabar azumin wa fi'lan kar kai wani aikin da zai taɓa martaba da mutuncin azumin sannan wa za da ka fattafi ko ila ma'adi ka sani cewa ramadan shi guziri ne mai tsada da ya kamata kai riko da shi domin ya zama abokin tafiyar ka har ka koma ga Allah a ƙarƙashin wannan azumin mai azumin da zuciyarsa babu girman kai babu kyashi babu hasada babu waɗannan cututtukan to ko shakka babu wannan azumin ya fi kima da martaba fiye da azumin mai azumin da zuciyarsa akwai hasada da kyashi da bakin ciki da sauransu wannan babu shakka kamar yadda kuma idan kai graduating ka gama makarantar Ramadan na wata ɗaya ka je course din nan ka fito akwai abin da ake sa ran ka fito da shi daga ciki shine zuciyar ta kara tsarkakuwa daga waɗannan datin in akwai su idan babu su ta zama ta kara mai santar su Allah ya kare abu na ƙarshe akwai wasu darussa da zan dunkule ko malamai suke dunkule su a cikin kalmomi guda uku waɗanda jagorori ne na abubuwan da Ramadana yake koyar da mu waɗannan kalmomi su ne wasu malamai ka ji sun ce basak ko kasar ko kuma bakas babun shi ne Ramadana yana koyar da mu albadr Ramadana yana koyar da mu al-infa ciyarwa din aka ce ciyarwa ko bayarwa jama'a ina so mu rika tsuke tunanin karkace shi kenan sai alaji wani muna jiran su alajin kanka lada yana jiran ka karfe mutan ka ruwa mun bayyana babu mamaki alaji wannan da kake tunani wallahi idan ka bada naira 100 shi kuma ya cire miliyan 100 darin ka sai ta fi miliyan 100 sa kai da ka cire naira 100 dubu 1 kake da shi misali yanzu ka cire 110 ne na abin da kake da shi shi kuma da ya cire miliyan 100 ya bayar yana da miliyan 10 to ko anan kafin a zo ikhlasi wa ya fi kyauta wanda ya bada naira 100 ko ba ake ba shi ya fi karanci saboda shi ya kasa dukiyarsa 10 ya bada 1 wancan kuma ya kasa 100 ya bada 1 mun fahimta akwai wani alkhairi da yake zuwa gaba duk lokacin da ya dauki abin da yake aljihunsa ba tare da ya lissafa ba kuma ya ciro shi gaba da yawa wannan mujarrabun da yake ba mun fahimta kila ma a ce abin da yake account din gaba da zai yi a banje nan ba amma dai misali ka dauki wani abu ba tare da lissafi ba aljazaru min jinsil amal ba ka lissafa ba to kai ma ba za a lissafa ba in za a baka ka yi da gaggawa kai ma sai ya zo maka da gaggawa saboda haka Ramadan yudarrisu nal badr bayarwa fala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwadu bil rihi ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursala Allahu akbar ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursala Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake da gamamman alkhairi kyautar sa da alkhairin sa yana gama kowa fiye da yadda iska mai dadin shaka ba ta bambance tsakanin mai babban hanci da mai gajeren hanci da mai babban hanci da gajeren mutum da dogo dukan mu muna shakan iska ba ta jin cewa waɗannan dogayen a gari duk sun zuke iskan ba su bar mana komai ba ko kuma mu gajerun mun fi shan iskan da take ƙasa-ƙasa duka kowa yana samu to haka kyautar manzara masu salam ce to kai ma ka koyi wani abu na biyu a dunkule kenan Ramadan yana koyar da mu kafo ne alkaf na bakas din shi ne alkaf kuma a duk cikin darussan Ramadana ba wanda yake wannan wallahi ba darasin da ya kai alkaf a koya maka kamewa daga abinda aka hannuka me ya dalili abinci da mutum zai ga abinci yana halin jin yunwa ya ke ci har yi halaka mai yayi da kashe kashe to abinda idan mutun ya bar shi yanzu za a kira shi ya kashe kanshi yanzu kuma sai aka ce kariye shi rashin cin shi ne kusantar Allah mun gane to ba wai rashin cin abincin ne karatun a zahiri ba a'a yin Allah bai buƙatar yunwanka kamar yadda lan yanada Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa me yanaluhu taqwa minkum akan dabbobin da aka ce ka yanka an ce ka yanka ka zo ka yanka dan Allah shine yanaluhu taqwa minkum abinda Allah yake so kenan kai ka ce sabina wa bana sai yadda aka yi dani to an ce وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كشي سبيلنا وقال شيني التقوى تو اما ابن دي يقول شيني وانت يتشي كركة ابن شي لبكيت ور الفجر هر سيرانا تابعي تو انا قابل تا انقوى شيني يتشي كركة كريا to ya zaka yi awo da ma'aunai daban-daban ya zaka ki cin abinci ko da ka shiga lungu kai kadai kana daki ba zaka ce ba sai kuma ka zo kai kariya to wanda ya ce karɓai kariyar shi ya ce kuma ka shi ka bi umarninsa wajen rashin cin abinci ko rashin shan abinci mun fahimta wanda ya ce ka bi umarninsa wajen kin ci da kin sha shi ya ce wajibi ne ka kyautata ma matar ka yace ki wajibi ne ki ma mijinki biyayya to ya zaki wani kina azumi kuma ki rika saba ma mijinki ai wanda yace ki kaza shi yace kuma ki kaza ya za a rika awo da ma'aunai daban-daban akan abu daya wannan shine karata in ka fahimci wannan zaka gane dalilin da yasa muka ambaci cewa a darasar Ramadana ba wanda yake al-kaf al-kaf kuma a larabci abinda zaka yi amfani da kare abinda zaka yi amfani da shi wajen kare abu ko kuma kamewa daga yin abu wanda shi kanshi asalin su yam amma daga nan yake kuma summiyal kaffu kaffan li'anna sahibihi yakuffu ko yakuffu an sahibihi al-adha saboda ma'abocin shi yana amfani da shi wajen kare kanshi daga abinda zai cutar da shi abu na karshe a cikin dunkulallen darussan nan a Ramadan yana koyar da mu as-sabr as-sabr haƙuri an amma maka wata magana an gulolo maka kayi niyyar zaka mai sai ka tuna kana azumi ya ci sa na azumi to tunda ka iya jurewa har na wata ɗaya to ashe zaka iya kenan da baka mai da martanin ba har wata ɗaya me ya faru ba abin da ya faru to ashe in ka gane shi ma ba abin da zai faru mun fahimta haƙuri nan kuma ba wai sai akan cutarwa ba a'a haƙuri akan Allah ya ce karɓai kaza sai ka bari kai haƙuri to kai haƙuri akan sauran abubuwa mun fahimta to duk wanda ya kula da waɗannan ɓangarorin guda uku da sauran da muka ambata to shi ne wanda zai ɗauko kiret ɗin ƙwai na Ramadanansa ya kai shi lami lafiya ba tare da ƙwai ɗaya ya fashe ba dama kuma kiret guda nawa ne ina jin ƙwai 30 ne to kaga kwana 30 ne misali na yi ne saboda haka ka ruƙo kiret ɗin ƙwai ka lami lafiya amma kai dai ka san ba ka ruƙo kiret ɗin ƙwai ka biyo kuma layin da ya fi cunkoso a cikin kasuwa to ma'anar maganar in ka roƙo kiran ɗin ƙwai na azuminka to ka riƙa kauce ma duk wata majalisar da ka san za a fasa maka ƙwan azuminka ka kauce ma fina-finan da ka san za su fasa maka ƙwan azuminka ka kauce ma giba da annamimancin da za su fasa maka ƙwan azuminka yadda ka ga kiran ɗin ƙwai ɗin nan to wallahi haka azumin yake wani an fasa mai ɗaya biyu uku wani har ƙarshen azumin duk kiran ɗin ya fashe على ذلك هو الخسران سو da haka ka kame daga abin da zai cutar da azuminka ka kame daga abin da ba ruwanka da shi da yawa daga cikin mu muna kusawa abin da ba mu buƙatar kusawa cikin sa tattaunawa ko hira wanda har da amfani al-Imam Shafi'i rahimahullah yana da wata magana mai tsada yana cewa duk mutumin da yake san Allah ya haskaka zuciyarsa ko yake magana duk mutumin da yake san Allah ya haskaka zuciyarsa to ya lizinci abubuwa kamar haka ya lizinci tarku ma la yani ya rika barin abinda is not your business me ko sai islami mari kuma tarku ma la yani abu na biyu in ji al-imam shafi shine zamu ji gobe idan Allah ya kaimu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.